Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron yau da gobe shirin matasa, assalamu alaikum da fatan dukuna nan lahiya da wannan yammacin talata 22 ga watan Disamba. Kuna tare da mu ne kai tsaye a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. A jamhuriyar Niger kuma ta radio amfani FM da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Idan ɗalibai ma ƴan makaranta suna fama da matsalar ƙarancin guraben karatu, su kuma fa waɗanda ba su yi karatun ba, kuma ba su iya wata sana'a ba, yaya za a yi da su? Shin akwai wata hanya ko hanyoyin taimakawa waɗanda ba boko kuma ba sana'a?
Akwai hanyoyi da ya kamata gwamnati ta bi da taimaka ma ire-irenmu da ba mu da aiki.
Domin ne fa ƙarke za mu koma 'yan ta'adda. Saboda ran da baka da shi, me baka ba shi da shi, ran da kai da barawo ai shawara ku daya.
Shin kuna da labarin wani shiri mai suna mahita wanda hukumar raya kasashe masu tasowa ta gwamnatin kasar Burtaniya ta bullo da shi domin wasu matasan arewacin Najeriya masu dimbin yawa su amfana?
Wannan aikin za mu yi shi a cikin jihohin arewa guda 6. Akwai Katsina, akwai Kaduna, Kano, Jigawa, Yobe da Zamfara. Akalla mutane 68,000 za su amfana daga wannan.
Filin matasa masu basira na tafi da cigaban tattaunawa da Suleiman Salisu, shugaban kungiyar matasan arewa masu neman farfado da martabar noma. Sai kuma amsoshin tambayar mu ta Facebook, duka cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
To bari mu fara da hilin matasa masu basira. Yau kwamarar Suleiman Salisu zai yi bayanin wasu abubuwa uku da kungiyarsa ta sa a gaba, amma da farko zai gaya mana hikimomi da kuma basirorin matasan da ke cikin kungiyar.
To galibi daga cikinmu kamfanoni ne ke da shi na sarrafa amfanin gona, kuma wasu daga ciki abubuwan da suka rike shi ne fannin kiwo, musamman kiwon kaji, kiwon shanu da dangogin su, abubuwan da suka shafi kiwo. Wasu kuma noman rani ne musamman, irin noman kayan abincin da ake ci na yau da kullum. Wasu kuma daga cikinmu noma suke na shekara-shekara. To kokarin da muke yi ya aikin gona zai zama wanda za a ringa yi shekara ɗaya a kodayaushe, za a ringa yi ba wai a ce sai lokacin ruwa ba. To kokarin da muke ta yi kenan wajen ganin mun haɗa kai da su, ma'ana gwamnati da kuma hukumomi na kasashen waje ko kuma kungiyoyi masu wanda musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda za su ba da tallafi akan shi aikin gona. Banda kuma shi magana aikin gona, musamman mu a nan arewa, in kika kula arewa wuri ne wanda ina miki maganan kaman yankin arewa sosai, kaman yankin su Maiduguri, Kebbi, Katsina, Kano, Jigawa da sauransu. Akwai magana kwararowar hamada saboda sare-saren itatuwa da ake yi. To shi yasa wannan kungiya ma haka da muke mu jagoranci, abubuwan take mai da hankali akan su sune guda 2-3. Shi magana aikin noman da maganan muhalli, kuma da maganan samar da tsaftacciyar ruwan sha. In kika duba za ki ga gaba ɗaya suna tafiya hannun riga, ko kuma in ce suna tafiya a tare. Dan bayan za ki kibar ɗaya daga cikinsu, saboda yau kwararowar hamada ita take kawo ma shi musamman samar da abincin ma yana cikin wani yanayi. Saboda duk inda akwai hamada ko kuma akwai zaizayewar ƙasa, za ki ga ba za a iya noma ba, kuma ba za a iya samar da ruwan sha ba. Mutane ma da suke zama a wannan wuraren za ki ga suna cikin wani yanayi, ko kuma za ki ga galibi kamar yadda ma ake cewa waɗanda suke yankin Sahara inda ba itatuwa sosai, ba a iya shuka, ba a iya kiwo, ya ke da sun fi talauci a duniya. To wannan shi ne abubuwan da muka sa a gaba wajen ganin an dinga dasa itatuwa. Idan ka sare itace guda daya, to kai kokari ka dasa guda biyu. Wannan su ne abubuwan da muka mai da hankali, saboda yau idan an samu tsaftacewar muhalli, kuma an samu itatuwa, za a samu ruwa mai tsafta, kuma za a samu iska, yanda su kansu shuke-shuken da ake da samu inganci. To shi yasa muka sa wannan abubuwan guda uku a gaba.
Jama'a Najeriya, talaka da talakunna da kuma aikatan gwamnati.
A zaura matasa yau, Hassan Maina Kaina ya haɗa wasu matasa biyu waɗanda ba su yi boko ba kuma ba su da sana'a. Malam Bukar da Malam Habu za su tattauna matsalolinsu na rayuwa da kuma yadda gwamnatin za ta shigo cikin lamarin ta taimaka musu. Ku biyo mu ku ji wannan muhawarar.
Malam Bukar, ta yaya kake ganin za a taimaka wa matasa ire-iren ka waɗanda ba su yi karatu ba kuma ba su da wani aiki a halin yanzu?
Ito, salamu alaikum. Godiya ta tafi daga Allah madaukakin sarki. Na ji daɗi da kai min wannan tambaya, saboda dama abin ya daɗe yana ci min tuwo a ƙwarya. Kuma ni gaskiya bisbillahi, duk da ke na san laifina ne na rashin tsayawa mu yi karatu, da kuma tsayawa tun farko da aka samu aiki kamar koyon aiki haka. Bamu ɗauki abin serious ba. Lokacin ƙurciya yarinta tana dame mu, ƙurciya ta hana mu mai da hankali makaranta, ba wai mun yi karatun ba, amma karatun daga primary ne zuwa bai ma kai secondary aka watsar. So kaga a irin wannan magana na gaskiya bismillahi laifi ya shafe mu ne, ko ba gaskiya ba?
Malam Habu, kai me zaka ce?
Assalamu alaikum. Gaskiya wannan abu an samu matsala, kuma ina ganin yanzu kahin gwamnati ma ta ce za ta iya taimaka ma ire-iren mu da ba mu da sana'a, ba mu da karatu. To ni ban ma san ta hanyar da za a bi domin a ga cewa gwamnati, domin rayuwar mu tana cikin hadari, domin ba mu da sana'a, ba mu aikin gwamnati. To idan kuma gwamnati ba ta zo ta taimake mu ba, to mu ne fa ƙarke za mu koma ƴan ta'adda, saboda ran da baka da shi, me baka ba shi da shi, ranan da kai da barawo ai shawara ku daya. Kaga ba ilimi, ba sana'a, gaskiya muna cikin matsala. Amma na san matukar in gwamnati za ta iya kokarinta ta ga cewa ta taimaka, kila akwai hanyar da za ta bi ta taimaka ma ire-ire na da sauran waɗanda suka samu kansu a cikin irin wannan rayuwa na mawuyacin hali.
Malam Bukar, idan muka duba yanzu zaman da kake yanzu haka, ba karatun boko, ba karatun addini mai zurfi,
haka ne,
ba sana'a, ya kake ji?
Eto, gaskiya totally gabaki ɗaya rayuwa ba na jin daɗinta, saboda ka gani a yanzu haka da muke, ba sana'a, ba na aikin gwamnati, kuma ga yara sun taso mani. Ko ba gaskiya Allah ba? So kaga wani lokaci ma ta yanda za a ci ma da ƙyar ake samu ma a ci, da ƙyar ake samu a yi sutura, mu ba mu da wani ƙarfi. Kuma kamar yadda abokina ya faɗa, ya ce ba shi da mai ba shi, ya kai misali, ko da kana da mai baka ma, ka je yau, ka je gobe, ka je jibi, kai gata zai gaji da kai. Don haka ga akwai hanyoyi da ya kamata gwamnati ta bi da taimaka ma ire-iren mu da ba mu da aikin yi, kamar wurin neman ilimi. Akwai irin makarantu da ake yi na yaƙi da jahilci, dan shekara 30 yana izuwa wajen nan, dan shekara 40 yana izuwa wajen nan, dan shekara 25 sama yana izuwa wannan waje domin ya nemo ilimi. Don ga kaga idan an kirkiro ire-iren wannan makarantu, odos dama suna nan, amma a ƙara mu wannan makarantu ƙarfi, saboda ire-iren mu su je su ƙaro ilimi. Sannan akwai masana'antu kamar ma'aikatan kamfani da sauransu. Idan kamfanonin da suke yanzu a ƙasa a Najeriya, ana ganin aka ƙara musu ƙarfi, to ire-iren mu tunda ƙarfin bai wai ya ƙare ba ne haka kwata-kwata totally ba wannan ƙarfin, za mu je mu samu aikin yi, domin mu samu mu taimaka ma rayuwarmu, mu taimaka rayuwar wasu, da mu jira a ce a taimaka muna, ko kuma da mu jira mu ce mu je wurin wannan ba ni kaza dan uwana ka zo ku ga laifin juna don ga idan yau kace zaka tsaya sai wani ya taimaka maka ba za ka yi amfani da karfin da Allah ya baka ba ba za ka yi amfani da damar da kake da ita ba ba za ka yi amfani da lokacinka ba har lokacinka ya kare kana nan kana jira sai wani ya baka to a gaskiya Mallam Hassan ina tunanin akwai matsala ba yar karma ba don ga ya zama wajibi gare mu ni ina kira da ire-iren mu da kuma sauran matasan mu da har wanda suka girme mu waɗanda ba su da ilimi da na addinin da na bokon da sana'ayi da mu yi kokari shawara nake bayarwa dole mu tahi tsaye mu koma makaranta ta yaki da jahilci dole mu tahi tsaye mu koma makaranta domin me mu samu ilimi domin me mu samu ta hanyar da zamu taimaka mu kanmu idan muka ce kuma zamu tsaya mu yi shark platan bangaro da al'amuran rayuwar yau to ina mai tabbatar maka Mallam Hassan haka zamu tashi tutar babu ilimin addini babu na boko babu kuma sana'ayi kuma rayuwa za ta kare cikin wahala
to mun gode Mallam Habu Mallam Bukar idan muka dawo gare ka taya kake jin za a taimaka muku
eh to yanda nike ganin za a taimaka kaman yanda Bukar ya bada shawara shine tunda ilimin nan dai an ce ilimin ba a girma da neman ilimi kuma hanyoyin da ake bi na yaki da jahilcin nan ai ma sai in kana da hali sannan ka je makarantar yaki da jahilcin saboda wani lokaci tafiya neman ilimi yanzu ko ga ko da wanda yake yaro ne in ba yana da halin mai taimaka mai ba ya za a yi ya tahi ya je ya nemo ilimin nan balantana kai da ka dan fara zama matashi kuma girma ya dan an dan dai shekaru ya dan ja dan shekara 30 ai an fara kwana biyu na san dai matashi ne to amma dai rayuwa ta shiga wani irin matsanancin ta fara nisa saboda haka hanyoyin da ya kamata a bi shine din nan dai abun kasa makarantun yaki da jahilci sannan kuma a bude guraren koyan sana'a na manya irin waɗannan wanda ba su da ilimi domin ko an bude to masu ilimin ma yanzu ina suka samu sana'a balantana mu da bamu da ilimi kaga in an bude ma sai a yi sai a tantance a gane wane ne ya kamata a taimaka mashi wane ne kuma shi da ma ya dan samu tallahin nan sai ya haka a zabi wasu a kai su ana koya musu ilimi ana koya musu sana'a sannan kuma sana'an nan da za a koya musu ba wai a koya maka sana'a ba a baka ko sisi ba domin in ana koya maka sana'a ba a baka ko sisi a gaskiya ba za ka dauki komi ba za ka ci riban sana'a ba gani za ka yi ma kana wahala amma ni shawarar da zan bada in an samu guraren koyar da sana'a sannan kuma sai a samu dan wani abun kasa wanda ana dan bamu wanda zai taimaka mana ya kara mana karfin gwiwa na zuwa neman wannan ilimi sannan kuma mu iya sana
wato Mallam Habu kana ji na ai yanzu a Najeriya akwai hukumomi na gwamnati da suke samar da aikin yi ga matasa irin su hukumar NDE da irin su hukumar ga talauci tana fep da sauran su hakan nan ku a matsayin ku na matasa da ba ku da abin yi ba kwa jin tasirin wannan hukuma a jikin ku a cikin kasar nan
to Mallam Hassan ya za ya dauke ka hukuma aiki NDE ko na paid baka da ilimi
a ai su basna ba su sukan samar da sana'a ne ga matasa wadanda ba su da ilimi
okay sukan samar da sana'a ne ga wadanda ba su da ilimi
kai ba kamar san da su ba kenan
a to ni dan san da su kai kau ai ban san da su ba gaskiya saboda ni abin na dauka cewa suna tallafawa ne a bangaren ilimi saboda mi in kana da ilimi sorry saboda babu wanda ya dauke ka aiki a irin wannan ma'aikatan a tunani na ni baka jin turanci
a'a su aikin su shine su shiga cikin kasa su zakulo wadanne ne ba su da aikin yi a niya musu aiki makanikanci walda dinki irin wannan makamantan su da kan nan yanzu kenan kai baka ma san dan hukuma ba kenan
kuma shi taba shigowa nan yankin mu mu kawai nan ba taba shigowa ba domin ni ban taba jan an yi wani yekuwa cewa ga wasu ma'aikata can sun zo suna gayyatar mutane marasa aikin yi ba domin Mallam Hassan ina mai tabbatar maka waɗannan mutane in suna irin wannan aikin suna yi kuwa suna bi bangare kauyuka birnane ina ne suna neman marasa aikin yi to ina gan kire dan kowa ya samu aiki ko ba gaskiya Allah ba to suna ga in ma suna yi kamar yadda malam abokin fira na faɗa
to kile
malam abu to sai naga sai mai gatanci to ko mu rashin gatanci ne ya saba mu sanda su ba har wannan sanarwa din bata kawo garin ba domin in ba yanzu da nake fira da kai ba ni ban taba jin wannan magana an ce ga wasu suna neman marasa aikin yi ba ban taba jin an ce ga wasu suna kirkiro da sana'o'in yi don wanda marasa aikin yi ba sai a bakin ka
to malam Bukar kana da labarin wadannan komai guda biyu
ina zan ji labarin ai yau dai naji gare ka ni fa a tunani na kaman duk ire-iren mu an watsar da mu an ma dauke mu ba mutane ba dan haka duk wani abu da aka zo mana da shi nan da nan sai kaga an dauki hankalin mu in ma an kawo mana mugun abu ne saboda bamu da ilimi bamu da sana'a ba za mu gane cewa zai iya cutar da mu ba sai dai mu kawai dai hanyar da zamu dai bi a samu na bakin salaki a samu dai a sa baka kada a dai zauna haka nan ni ban ma san da wannan kungiya ba ban ma san da wannan ma'aikata ba ban san tana yi ba ban taba jin labari ba tunda nake a rayuwata kuma idan aka kyale mu haka gaskiya ba karamar illa zai kawo ma masu ilimin ba ma domin muddin ba a samu mana yanda za a taimaka ma ire-iren mu ba to a gaskiya ba idan masifar ta same mu masu ilimin su ma ba kyale su za ta yi ba
Jamila kin ji wata magana
sosai
ya ce karshe ho irin su ne za su zama ƴan ta'adda
sosai
ina fata Gwamnatin Najeriya ta saurara ko kuma na kusa-kusa da shugaba Buhari sun saurari wannan magana da wannan da bai yi boko ba bai da sana'a
gaskiya abinda tsoro
to shin kuna da labarin wani shiri mai suna mahita wanda hukumar rayuwar kasashe masu tasowa ta gwamnatin kasar Burtaniya ta bullo da shi domin wasu matasan arewacin Najeriya masu dimbin yawa su amhana Idan ba ku san da shirin mahita ba ku ba mu aran kunnuwanku ga Dr. Muhammad Sagagi da ƙarin bayani akan wannan shiri na mahita.
Abinda muke so mu cimma shine mu samu yara samari maza da mata wanda suke ba su da galihu wanda a turanci muke kiran su marginalized amma marasa galihu da Hausa mu nuna mu koya musu sana'o'i mu ilmantar da su inda za su nemi aiki da kansu su kafa masana'antunsu ko kuma su je su yi aiki a masana'antu abinda muke so mu cimma kenan wannan aikin za mu yi shi a cikin jihohin arewa guda shida akwai Katsina akwai Kaduna Kano Jigawa Yobe da Zamfara amma yanzu mun fara a cikin jihohi guda uku Kano Katsina da Kaduna idan insha Allah idan wannan shekara muka shiga ta 2016 za mu je Jigawa sauran jihohi kuma za mu shiga ba da jimawa ba to yanzu abinda muka saka dai a gaban mu shine akalla mutane 68,000 za su amfana daga wannan to amma kuma ka san kowanne mutum da ya amfana shi kuma za mu horar da shi yadda zai amfani wadan su saboda haka a yanzu haka ba ma za mu iya bada adadin wanda za su amfani da wannan ba amma mu dai za mu amfana da waɗannan mutanen wanda kuma kowanne ɗaya daga cikin su zai je ya amfana da wani kamar misali a ce ka samu wa magidanci aiki ne shi ɗaya ka samu masa aiki amma a gidansa yana da wanda suka dogara da shi kuma guda 10 saboda haka in ka samu mutum 100 kamar su ka samu mutum 1000 kenan to abin da muke fata kenan na ɗaya mun sani cewa jihohin gwamnatoci na arewa da yawa sun yi irin wannan shirye-shirye da Kano da Katsina da Kaduna a shekarun baya duk sun yi irin sa amma kamar yadda ka ji lokacin da muka zo wannan taro waɗansu sun faɗa sun ce abubuwan nan da gwamnatoci suka yi ba su yi aiki ba saboda wani lokaci akan saka siyasa a ciki akan ɗauko yaro ba tare da ya ce yana son irin wannan sana'a ba a sa shi ya je ya yi sannan aka ba shi kayan aikin da zai yi sai ya zo ran da ya gama horon da aka ba shi kayan aiki a ranar zai je ya sayar to mu kuma duk waɗannan mun yi la'akari da su na ɗaya dai mun yi bincike mun gano waɗanne sana'o'i ne wanda ake buƙatar su a cikin jihohin nan da za mu yi aiki da su na ɗaya kenan na biyu duk waɗanda za mu ɗauka sai mun tabbatar cewa suna son waɗannan sana'o'i da za a sa su su je su saboda haka ba kawai za mu rufe idanu bane mu dauko wani mu dauko wance mu saka su sosai sai mun tabbatar cewa akwai aikin da za su yi wannan sana'a da za su yi ana buƙatar ta sannan su kuma suna buƙatar su irin waɗannan sana'o'in abinda za mu yi shine misali za mu dauki cibiyoyi daban-daban wanda gwamnati take dama gwamnati suna da shi kamar misali sai mu je mu samu kamar mu dauki cibiya guda a nan Kano a ce wannan technical school wanda take nan kofar Nasara tsohuwar makaranta wanda take horon dama yara a ciki to mun gano matsalolin su babu kayan aiki malaman su watakila basu da horon da ya kamata da za su samu domin su horar da waɗansu yaran so abinda zamu fara idan muka dauki makaranta irin wannan shine mu horar da malaman da suke ciki zamu zabi malamai akalla guda 20 muka fara gwaji mu je mu kai su polytechnic ta Kaduna ai musu horo a dawo da su sannan mu samu kuma kayan aiki a basu domin su wanda za su ga ilmantarwa ga kuma kayan aiki wanda su kuma za su horar da waɗansu haka kuma idan wannan na gwaji kenan bayan lokaci kadan zamu kuma daukan wata makaranta din mu yi irin wannan har duban a cimma burinmu wato mun yi wani bincike mun yi kamar wata uku muna bincike a cikin wannan jihohi muna ganin waɗanne fannoni ne waɗanne sana'o'i ne wanda ake neman su za a samu to kaga kamar misali wajen aikin mekanike ko yaran mota shi kansa in ka dauki aikin mekanike fanni ne da yawa akwai mai fenti akwai mai gyaran air condition akwai mai gyaran electrical ko akwai mai gyaran inji wannan ma kawai in ka dauka zaka ga akwai guda hudu ko guda biyar sannan akwai kuma waɗansu ayyuka kamar gyaran computer gyaran waya gyaran lantarki duk waɗannan a cikin aikin noma a cikin aikin gine-gine construction kenan da ake kira da turanci akwai fanni ma na siye da sayarwa shi ma akwai waɗansu hikimomi wannan mutum zai ga kamar wani zai ga cewa ai siye da sayarwa babu wata kima a ciki amma akwai hikimomi a ciki saboda haka duk mun zabi waɗannan wanda za mu horar da yara a ciki wannan aiki wannan shi tsari da aka yi zai fi wata shekara 6 ana yin sa kuma ai mun fara shi tun daga watan June na wannan shekara shi muka yi wata 6 muna wannan bincike maimakon a shiga cikin wannan harka idanu a rufe sai da muka yi wata 6 kenan muna yi yanzu abin da muke yi shine muna zuwa duk mutanen da wanda za su taimaka mana saboda gudanar da wannan aiki muna zuwa muna neman shawarwarin su kamar yadda ka zo wannan abin nan din mun nuna musu cewa ga abin da muka bincika muka gani ga kuma abin da muke so mu aiwatar menene shawarwarin ku to daga nan zuwa ƙarshen shekara za mu tattara duk wannan shawarwarin kuma shine zai taimaka mana wajen gudanar da ayyukan daga 2016 har zuwa 2021 insha Allah
A ganin ku irin shirye-shiryen nan na gwamnati na koyar da sana'o'in hannu ga matasa masu zaman banza suna taimaka musu su zama masu dogaro da kai ga yadda kuka amsa mana ta Facebook.
Zai taimaka sosai ko yanzu idan kaga matashi yana zaman banza yana shaye-shaye ka dauke shi kana koya masa sana'a da zarar ya iya sai kaga ya daina duk abin da yake yi wanda bai da kyau sako daga Sani A Sani
sosai kuwa ni kam ina da ƴan uwa har guda 2 waɗanda suka ci moriyar wannan shiri yanzu sun zama masu rike da kansu har ma suna rike da wasu sako daga Muhammad Nura Adamu
a jihar Katsina hakan bai haifar da ci gaba ko daya domin akan dauki ɗan jagaliyar siyasa ne kawai a koyar da su kuma a ba su tallahi sannan su sayar da abin da aka ba su nan take wannan ya faru tun daga gwamnatin da ta gabata har zuwa ga gwamnati mai ci sako daga Shamsuddin Abdulkadir
to mu wallahi a Zamfara duk wani abu na ci gaban al'umma da samari wallahi gwamnati ta kashe shi kai har ma da ilimi sako daga Alhaji Jabir Ahmad
A jihar Borno wannan aiki na taimakawa matasa yayi nisa wani bawan Allah shine yake wannan taimakon injiniya Kabir Wanori yana bawa matasa kayan dogaro da kai sako daga Gimi Nasir Ajalin PDP
Salam filin dandalin matasa na yau da gobe. Kwarai kuwa, tallafin da gwamnatoci ke baiwa matasa yana taimaka musu su dogara da kansu sosai da sosai. Idan muka dauki misali da gwamnatin jihar Kano lokacin Dr. Rabi Musa Kwankwaso, ya taimaka ma matasa da dama waɗanda yanzu haka suka dogara da kansu ta hanyar basu jari, motoci da sana'ar hannu. Ina fatan sauran gwamnatoci da su koyi darasi daga gare shi domin sama ma matasa aikin yi. Kuma ina yi ma Hajiya Halima da Jamila fatan alkhairi. Sako daga Sani Hamza Harbau.
To Malam Sani Hamza Harbau, mu ma muna maka fatan alheri kuma mun gode. Kwarai da gaske zai taimaka sosai kuwa dan za a samu sassaucin kwaram, ta'addanci, cin zarahi, karya alkawari, rashin gaskiya da ma sauran ababen da matashi zai yi amfani da su don cimma burinsa a rayuwar duniya. Sako daga Nasiru Masta ta Fawa Balewa.
Kwarai ma kuwa, amma ina son bayan an yaye su, a daina watsi da su, ya kamata a ci gaba da sa musu ido. Har ma duk wanda ya fi kokari sai a ƙara taimaka mishi da jari ko sayan kayan shi nan take. Sako daga Abdulaziz Akarami.
Tabbas yana taimakawa inda har gwamnati za ta nuna da gaske take yi ta wajen samar da kayayyakin koyar da sana'o'in da kuma samar da kasuwa ga kayayyakin da matasan ke samarwa. Mu kuma matasan mu cire ido daga aikin gwamnati, don gwamnati ba za ta iya ba kowane matashi aiki ba. Sako daga Yakubu Muhammad Kurmin Mashi Kaduna.
Idan an koyar da su da kyau ba, kuma a ba su jari mai tsoka ba wanda za su lashe ba. Sako daga Tukur Yunusa Magami.
Hakika suna taimakawa wajen dogaro da kai, musamman ma idan aka yi la'akari da yadda matasa suke da yawan gaske waɗanda ba su da ayyukan yi. Sako daga Murtala Ibrahim Zango.
Ya kamata a ce yana yi, amma a ƙasata Najeriya baya yi, saboda ita gwamnati a ɓangarenta ba ta yi da inganci. Su kuma wanda aka yi domin su ba sa ɗaukar abin da mahimmanci, ko kuma su je su sayar da abin da aka yaye su a kansa. Allah ya kyauta. Sako daga Abba Bamallin Nuhu.
Yau da gobe, ɗan talakan Najeriya ba shi da gata a gun gwamnati, idan ba kana da ɗan uwa a gwamnati ba. Sako daga Modu 7.
Jamila.
Na'am.
Ina ta mura, ko ki ce mini sannu.
Ai, ba na zaton ma mutane fa sun gane, ke ai muryarki ba ma ta nunawa.
A ni ke dai. Bari to gobe in yi kwanciya ta a gida in bar ki da aiki.
Ai, mutane ma sai sun kira ki. Ba zai yi ba.
To mun zo ƙarshe, na san me kike so
ki ce. Kin san wannan zancen matasa din nan su samu
su dogara
da kansu. Yau aka yi bayanin wannan kasafin kuɗi. Sai na fahimci cewa mutane da dama ba su ma fahimci menene wai shi wannan kasafin kuɗin ba. Sai kawai cikin wasa ne saka
kasafin kuɗin Najeriya ko na
kasafin kuɗin
ƙasar
Najeriya, amma ina ganin ma kasafin kuɗi gabaki ɗayan shi kanshi menene ma amfanin shi. Sai na ce wannan zai yi daɗi kamar a ce wani yana amfani da wannan damar wanda ya karanci, kamar
yayi bayani da Hausa,
mutane su gane. Saboda ko yanzu China ne kika ji, ai ko mun sanin mutum in aka yi da yaren shi zai fi fahimta, mutane su samu su tattauna ma da shi da Hausan. Sai wani ya ce zai yi amma sai dai za a biya shi. Sai abin ya zo kaina na gane cewa fa duk yadda aka yi ba a fahimci menene amfanin shi wannan technology din ba.
Social media. Su Twitter, su Facebook.
Ba a san amfanin shi ba. Saboda dole sai ka nuna gwaninta.
Za ka yi amfani da shi ka sayar da kanka.
Yawwa, har wani ya gani.
Misali kin ga Aminu Gamawa. A social media muka haɗu da shi.
Kwarai.
Muka yi ta hira da shi har ya hito.
Yawwa.
Ahmad Abubakar Dakta a social media yake ta rubuta muka ga mahimmancin shi.
Sharif shi ma.
Sharif.
Yawwa.
Akwai su da yawa da waɗanda duk a social media.
Muka gani yau cewa hankalinsu da yanda suke bayani yayi, shi ne sai ka kawo su kuma ta radio din. Ba wai kawai ka zauna ba ka ce sai lokacin da za a biya ka za ka yi bayani.
To matasa ku amfani da social media, ku tallata kanku, a san ku, har a nemo ku a ai ta yi nan tare da ku. Na saurare iyakacin shirin kenan. Sai gobe a madadin kowa da kowa, ma assalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.